يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تنتبهيبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا منيني دنيا منيني دادين دنيا منيني دنيا
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya duk da kiraye-kirayen da gwamnatoci da kungiyoyi ke yi domin gane da al'ummomi illolin da ke tattare da ɗabi'ar bautar da yara ƙanana ƙasashe masu tasowa Bincike na nuni da cewa har yanzu bata canza zane ba lamarin da ake dangantawa da tarin dalilai masu nasaba da jahilci ko al'adu da matsalolin tattalin arziki. Jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake fama da wannan matsala da saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu inda a wasu yankuna ake tura yara ƙanana su yi aiki domin sawar wa mahaifansu kuɗaɗen kashewa. Ko kuma na ɗaukar ɗawainiyar iyali lamarin da ya sa wasu iyaye ke ba da 'ya'yansu haya zuwa ƙasashen waje da nufin neman kuɗi haka kuma ake ci gaba da samun kurarar ƙananan yaran matan karkara zuwa manyan biranen ƙasar domin su yi aikatau ko kuma wasu ayyukan da ba su dace da masu ƙananan shekaru ba wannan ya sa shirin domin iyali ya shirya tattaunawar musamman da masu ruwa da tsaki akan maganar kare haƙƙoƙin yara da nufin neman hanyar shawo kan wannan matsalar bari in hanin taku ga jagoran tattaunawar Sulaiman Muni Barma
shin ya girman wannan matsala ta bautar da yara yake a Nijar me ke mafarin wannan al'amari sannan ta wace hanya za a kawo ƙarshen bautar da yara wasu kenan daga cikin tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin samarwa amsa a wannan shiri tare da bakin da muka gayyato waɗanda suka hada da Bashir Mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen kula na Rezo Esperance sannan akwai Malam Ibrahim Musa editan jaridar La Rue de l'Histoire daya daga cikin jaridu masu zaman kansu a nan jamhuriyar Nijar Malam Bashir bari mu fara da kai shin yaya za a kwatanta wannan matsala ta bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu kamar yadda ake faɗa a faransanci cewa le travail des enfants
lalle al'amarin haramtaccen aikin yara abu ne wanda har yanzu yake kasancewa gaskiya ne a nahiyar Nijar ko in ce Afirka ma baki ɗaya to lalle ana ganin shi ta fannoni daban-daban akwai fannoni wannan na barace-barace wanda ka sani wanda mutane suke zuwa suna ɗauko yara ƙanana suna amfani da su wannan kamar me ake cewa wannan bara akwai na fannoni na aikin gida kuma wannan 'yan aiki wanda suke zuwa tun suna
ɗan ƙanana masu aikatau ko kuma boy-boy
na gida wanda za ki gani yaro tun shekara 10 zuwa shekara 13 yana yini ya yi aiki ya yi dare yana aiki wanda ya yi ƙarfi shi yadda ake zato sannan akwai wajen aiki haka na yau da kullum kamar a ce wani aikin makanika ko wani aikin wato
aikin
ƙarfi ko na kamakihi da sauransu to abinda nake so a gani ba aikin yara ba ne ake yaƙi da shi amma haramtaccen aikin yara shi ne ake yaƙi da shi aikin yara doka a nan Nijar ta ba da dama cewa yaro in ya kai shekara 15 zuwa 16 yana iya shiga tafarkin ma'aikata amma aikin nashi ya bambanta da na manya saboda ƙarfin shi bai kai ba hankalin shi bai kai ba ana iya a bashi aiki daidai ƙarfin shi kuma daidai fahimtar shi kuma daidai shekarun shi kuma na biyu akwai yadda ake koya ma yaro aiki kamar kaga mahauci wani makeri ko wani mai kamun kihi ba za ka hana shi ba ya koya ma dan shi aikin da yake yi na yau da kullun, saboda kama a turanci ana ce masa socialization kenan, mutum ya koya ma
kamar mataki ne na sayar da
shi wala tafarkin wala zamantakewar al'umma. To kenan wannan din ya kamata ayi zamanto an yi shi cikin an yi amfani da shi shekarun yaron kuma da hankalin shi, ka ayi abin da zai yi ƙarfin gaggar jikin shi wanda za ya sa jikin nashi ya lalace, har ya kai ma lokacin da zai zama latizan koko zai zama inda ya isa din ya zamanto yana da aibu cikin jikin shi wanda ba zai iya bashi dama ya aiki yadda ya kamata ba. Na biyu, ka ayi sa shi aikin da zai lalata hankalin shi wanda zai sa shi dole sai ya yi shaye-shayen kwaya da sauransu don ya samu ya fuskanci wannan aikin wanda ake so a tilasta mashi kan aikin ya haikace shi. Na uku, ya zamanto ba aiki bane wanda ake sa shi don a samu a yi amfani da aikin shi a ci gashi a wani wuri a samu kuɗi. To shi ne wa'annan fannonin su ne ake diba ake sau da kawa a gani duk cikin irin aikin da ake sa yara babu haramtaccen aikin yara, shi ne ake cewa pilfon kenan, pilfon da travail des enfants kenan,
wato aikin mafi tsanani kenan,
mafi tsanani, saboda yaro in ya shiga cikin wannan fannin kaga bai darasa mutane, bai san daidai ba, bai san abin da ba daidai ba, saboda ya shiga cikin halin shaye-shaye wanda za a sa ya fuskanci wannan aikin, saboda ba aiki ba ne wanda yake daidai da ƙarfin shi. Haka ma a yi haya yaro ya zo yana bara, yana iya ba shi damar ya yi zaton cewa ita wannan bara ita aiki ne wanda ya kamata, sana'a ce wanda ya kamata kenan, ya hidda mashi ma zuciyar neman nashi na kanshi. Ta ga yanzu a kwana a tashi abun har ya kai ana ƙetare ƙasashe, ana samun 'yan ƙasar Nijar wanda suke tafiya da wa'annan yaran wajen Algeria, wajen Libya, wajen wasu ƙasashe ma nan wurin har Senegal, har wani yanayin da Ghana, ana ganin su sai ka gani mutum mace guda da yaro biyar shida tana tarayya da su kai dan saboda tsananin rashin imani, wasu wai har jiƙa sukari ake a zuba masu dan kuda su rinka biyan su dan an zo a rinka ganin ta su
zama abin tausayi,
dan a bada kuɗi a ganin su kenan cikin wani mawuyacin hali, cikin dauɗa, cikin bukata, wai dan a taimaka musu. Kun ga, to wannan shi ne yake kawo vraiment abubuwa wanda ya kamata a sa ido bisa kansu, kuma a samu a yaƙe su yadda ya kamata. Kun gani ai kwanaki da abin ya yi kamari, jirage aka tura har Senegal, aka je aka kwaso wa'annan mutanen aka maida su gida, saboda al'amari ne wanda da dai mu 'yan Nijar ba mu san wannan rayuwar ba ta barace-barace, kuma a ce wai dole sai an yi rayuwa da ita, saboda yau a kwana a tashi wasu har sun maida ta ma sana'a.
Mala Ibrahim Musa, me kai ka fahimta game da wannan matsala ta bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu?
To, ko da yake babu wasu alƙalumma a hukumance na baya-baya wanda suka nuna ga kashin da ke da kwai na yara masu aiki wanda ya wuce kima, ko wanda ya wuce minzanin da ya kamata a ce yaro ya yi, ana iya cewa wannan al'amari akwai shi tabbat a Nijar, tunda in ka diba ɓangarori daban-daban za ka gani shi. Malam Bashir ya ambato maka su, ba koma baya zane bai ambato su, sai dai in ga yi irin illar da suke kawo masu yaran karan kansu. Ya zama na har in ka ɗauki ɓangare kashi uku ni a nan lissayi wa'anda su ne suka yi unwani da yara, ka ga na ɗaya dai uwayen yaran da kansu, na biyu akwai waɗanda ake badawa ga wasu, su waɗannan ɗin wanda ake badawa gare su suna iya zama wasu sanayya ga uwayen yaran, ko wasu ƴan uwa ga uwayen yaran, ko kuma wani malami da in ka ɗauko fannin karatun Muhammadiyya ko in ce ma karatun allo.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya, inda bakin za su bayyana yadda al'adu da talauci ke kara wannan matsalar yanzu a madadin bakin namu Bashar Mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da dan jarida kuma babban editor Ibrahim Musa sai jagoran tattaunawa Sulaiman Muni Barma da kuma Jinda Hamza daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan komi